السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يومنا رانا لهدي شاتفت زوتر رمضان ألف تاريخ دون ثلاثين دسرة هجرية، وما يومنا أرضي
muna kuma bayan shida kurmi da goma sha takwas miladiya. Wannan shi ne karatunmu na goma sha biyu a wannan majalisi mai albarka na tasirin mata da muke gabatarwa a masallacin Al-Khulafa Ar-Rashidun a kan titin Al-Balla Ajeji a jihar Lagos, tare da ni da Al-Ramma Sheikh Tukur Jakada. Muna suratul Ahzab, mun mata karatu na biyu, muna aya ta hudu. Za mu sake mana ta aya ta hudu don mu karkare.
Dan adam guda ɗaya zukata biyu a kirjinsa ba.
Wanda wannan muni bayani zai kwarai da gaske a kan wannan wasu daga cikin ƴan uwa sun yi min istidraki, ma'ana a cikin abin da na faɗa kamar sun ce akwai wani ɗan bambanci da suka samu tsakanin abin da suka karanta, musamman a kan abin da ya shafi bugun zuciya. Kuma wannan yana da kyau gaskiya idan ka ji abu na kuskure, ko kuma abin da kake zaton kuskure ne, in ka bincika to ka ce ka ji kuskure ko ka ji wani abu kana zaton kuskure. Ɗarkuwar ce ta mun magana tun anan ta gaya mana cikin ta ƙara bincika, kuma Allah ya saka wata da alkhairi ta yi bincike a ta gano, saboda ita dama tana almajirci ne a jami'a, tana karanta abin da ya shafi harkar ilimin sanin halittu biology kenan. To abinda take cewa ga shi nan take cewa malam about that content of blood I asked you yesterday, we were told it is 5 to 7 liters per minute and 7,600 liters per day. It pumps over 2 million liters of blood in a lifetime. There is only just a slight difference with our volume of yesterday. Gaskiya ne, bambancin ba shi da yawa. Wani lokacin figure ɗin da ake bayarwa, tunda dama estimation ake yi, ni wanda na faɗa bambancin shi ne 2.5 million. So kuma wannan ta iya yiwa ya zanto bambanci ne tsakanin wani mutum da wani mutum, ko kuma ta iya zanto bambanci ne tsakanin ƙididdiga, wanda akan samu irin wannan ma a ayoyi na Al-Qur'ani. Wasu ce ayar surar nan tana da ayoyi kaza, wasu ce tana da ayoyi kaza. Wannan yarinya ta ce ga Allah ta sa mata alkhairi, sura ta ba mun shafi shi duka kuma ɗaya ne. وما جعل أزياءكم وما جعل أزياء وما جعل أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم sannan mata ta kuce musu zihari ta ce kun mai da su kamar iyaye mata to Allah subhanahu wa ta'ala da ya taba sanya su zama iyayen ku ba mun yi bayani wannan daki daki abu ɗaya ne mun bayyana ma shi ne idan mutum har yanzu zihari ba a daina yin sa har yanzu kuma duk wanda ya karɓi sadaka ya ce da matarsa an ce alayya ka zahri ummi ke ne kamar bayan mahaifiyata da ke ta halatta a gare shi kuma wannan tsaki ne automatic tsaki amma idan yana so ya dawo to Allah ya gaya mana yadda za a yi abinda za a yi shi ne ya yi bawa su je su yi bawa dama za mu ɗan yi haska ta ne kawai a mutum ya ɗanta baiwa ko bawa to yanzu da yake bayi suna da wahalar samuwa to abinda za a yi shi idan bai samu ba to sai ya yi azumi wato sai ya ciyar da mutumai 60 kamar yadda ake yin kafara karya azumi da gangan to idan kuma mutum ba shi da kuɗin da zai ciyar da su miskinan to shi kenan sai ya yi azumi azumin matashi a jere kafin alaƙar aure ta sake haɗa su da ita wannan matar wannan shi ne abin da ya faru a kan kaulatu bintu ta'alaba da ita da bintu ta'awu ibnu sami Allah ya ƙara yadda a gare su sai Allah ya ce wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya ƴaƴan da kuka kira suka zama ƴaƴanku wanda ba mun ta hake su ba Allah bai mayar da su su zama ɗayan tsakan kuwa shi kenan ba ka yi kuma tun da zama ka haife shi wannan ayar al-imamu al-qurtubi Allah ya kanta da rahama yake cewa ajma'a ahlu tafsir ala anna hadha nazala bi zayd bin harithah malaman tafsiri sun yi ijma'i an ce ijma'i dukkan sun haɗu sun yi abin da turanci ake kira consensus wato an samu unanimous consensus ijma'i na gaba ɗin malaman tafsiri sun ce wannan ayar ta sauka ne akan Zainab ibn Harithata lokacin da ya saki Zainab bintu Jahash manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta an samu dukkan shi ya ce kuce akan auren manzo Allah da Zainab cewa ya zai iya auri matar ɗanta da ɗanta ya rabu da ita to fikin sai ban su sun fassara zai ba matsayin ɗan manzon Allah da tsala kuma sun fassara auren zai manzon Allah da Zainab a matsayin auren uba ne da matar da ɗanta ya shiga alhali kuma wannan tun a lokacin jahiliya da kan abomination wani abu ne wanda yake kamar a iya cewa aibi bai kamata ba shin ta yi cewa a azabar cewa Allah ya kuma Allah ya kare ta a gare shi yana cewa ma kunna na da kuzain da ibn Haritha ta illa Zaid ibn Muhammad ko zai illa Zaid ibn Muhammad da mun ga Zaid ibn Haritha ta ba ma danganta shi zuwa ga uban shi sai dai mu ce masa Zaid ibn Muhammad to shi yasa daga baya sai Allah ya saukar da ayar da ba udhuru ke ara ne daga yanzu kan ku ƙara kiran su da waɗannan sababbin iyayen nasu wanda suka karɓe su daga baya a'a ku mayar da su ku kira su da iyayen su na asali huwa aqsatu inda Allah kiran su da sunayen iyayen su na asali shi ne aqsatu inda Allah shi ne adalci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato ya fi zama kaiwa matuƙa wajen gaskiya wannan ta'alim aba'ahu idan ku san iyayen su ba misali asali da bawa ne to kuma sai ya zanto an kawo shi kuma ku san shi kan salatin yana yaro bai san waye ba wannan sana ku iya ku addressa su zuwa ga babansa to fa ikhwanu kuntu dinu ku ce dan uwan ku a addini wannan wani ko koko kace ba bararran ba ko amma daga yanzu an cancel din kace da dan wani naka an gane ko sai Allah subhanahu wa ta'ala kace wa laysa alaykum gunahun bima aqta'tum bihi amma babu laifi akan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yafe duk babu laifi akan abin da kuka yi kuskure akan ka walakin ma ta'ammadat bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum abin da Allah zai kama ku da shi shine abin da zuciyarku ta yi da gangan wallahi yaqulu rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ne yawan gafara ne ku ne jikai to wannan mun ambaci zaidu bin harithata ko mun ambaci zainab bintu jahsh ya kamata mu san waye zaidu wace ce zainab kuma me ya faru tsakanin su to shi zaidu ibn harithata sunansa zaidu ibn harithata ibn shurahi ko kuma shurahdi sunan kakansa kenan wanda ya haifa kakansa kuma sunansa ka'ab zaidu ya kasance an haife shi tun kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a can kabilar su Banu Kalb wanda ɗaya daga cikin families ne na kabila babbar kabila da ake kiranta Banu Quba'a wanda sananniya ce a Larabawa mahaifiyarsa ita ce Su'da bintu Sa'labata bin Amir bin Ablas ita ma kuma daga Banu Ma'an ita kuma ta fito daga kabilar Tsai saboda haka babansa Kalbi ne ita kuma babarsa a Fatiya ta kabilar Banu Tsai kamar yadda malaman nasaba suka tabbatar Ibn al-Athir a cikin Usulul Ghaba Allah ya kanta da rahama fi ma'rifati as-sahaba a tarjuma Zaid ibn Harithata ya kawo nan haka da yake ibn Sa'd cikin tabaqat at-tabaqat al-kubra to shi yana yaro shi Zaid ibn Harithata saboda an haife shi tun kafin hijira an ce da shekara 40 da wani abu ma'ana sanda manzon sun yi hijira yana da shekara 53 shi kuma zai ta sanda aka yi hijira yana da shekara 43 iran su da mazara suna shekara nawa kina 10 haka ne ko za ka iya cewa mazara kuma ya girme shi da shekara 10 to sai zan kabilar su kabilar Rukal suna yaƙe-yaƙe tun a lokacin jahiliya tsakanin su da kabilun da suke maƙwabtansu to akwai wasu banin kai ibn jisr sai suka kai farmaki garin su zaidu da suka kai farmaki a lokacin shi zaidu din yana hannun dangin mahaifiyarsa kabilar banu ni'an shi zaidu bin harithata Allah ya kare da a gare shi ya tafi mahaifiyarsa ta ɗauke shi ta je gida ziyara irin ganin gidan nan wa lokacin tana ziyarar banu ni'an to su kuma banu ni'an a lokacin suna cikin ɗauki ba daɗi da wannan kabilan da na bayyana muku banu qayn ibn bisr tun kafin zuwa musulunci to sai zan zo sun kan mai uwa da wani kuma an yi rashin sa a lokacin zaidu da baban shi Su'da suna garin to sai aka kama zai a matsayin fursunan yaƙi to irin wannan in aka zo ana ganin kan mai uwa da wani ne ba a tantancewa a ce wani kaza wani kaza to dan haka sai suka taho da shi sun ci ganimansa to wanda aka bawa shi ya ci gajiyarsa sai ya kawo shi kasuwa suku uka ita kuma suku uka tana can a saman Ta'ifa wanda duk shekara ana yin wata baje koli a nan ake zuwa a rinjiye da siyarwa a nuna al'adu a nuna abubuwa kuna jina to saboda haka sai aka siyar da shi da aka siyar da Zaidu to a lokacin akwai dan aiken na na kabila Hakim ibn Hizam Allah ya kare da a gare shi wanda shi Hakim ibn Hizam Hizam ibn Kuwaili babansa Hizam wannan na Khadija ne to kuma sai dan to yana cikin mutanen da suke wa Khadija dinne to da kullun sa a wani kullun Khadija a wannan sa ya je yana ta siyo mata abubuwan da za su yi mata amfani sai yake cikin dabawa an zo an kada mata karazawa sai zai to kun ji mafarin da aka dauko zai tsammani suka aka kawo shi maka na san kun shafin labarin zai amma sai ku taba jin tarihin sa haka ba ko wannan shi yasa hakimu bin hizam sai yi wa nana khadija zaid ibn khalid ibn muharisata da dirhami dirhami dayu ya take kudi na bayar sai kawo khadija shi to a bisa ka'ida ta jahiliya an aka kama mutum ya zama bawa shikenan sai ya zama bawa ba shi da ƴancin kansa ba shi da ƴancin aure ba shi da ƴancin komai idan zai aure ma ya haye ya fa ƴaƴansa ma bayi ne na wannan wanda ya mulke shi ko mace ma za ta iya mulkar bawa sannan idan mace ce ita baiwa to shikenan mijinta zai iya mu'amalanta ta irin yadda zai mu'amalanci matansa kuma ba ta da wani haƙƙi na mata sai dai amma idan ya mu'amalanci ta mu'amalar aure to in ta samu ciki ta haihu to ta zama ummul walad ta tashi daga baiwa tsantsa ta koma ummul walad har yanzu a baiwa take amma dai idan ya mutu yanzu haka daransa ba zai bayar da ita ba kun ga in ya ba da ita ta zama fresh baiwa a wani wajen to amma ba zai bayar da ita ba kyauta amma haka nan mutum yana da baiwa in dai ba ta haihu ba da shi zai iya ɗaukar sai ba wani shi kenan daga san da ya ba ita ya wara contract din bauta tsakanin su ya kuma ko ta koma hannun wanda aka ba wa ba dai a ba da haram baiwa amma ana ba da kyautar ta in ka ba shi kyauta in ka ba shi kyauta to kai kuma yanzu ba za ka ƙara mu'amalantar ta mu'amala aure ba in ka ganta ma sai ka dinga kautar da kai shi kuma wancan ta zama halal a gare shi to kuma da zaran mutum ya haihu da baiwa idan ya mutu to ta zama ɗaya amma san da yake da rai ta samu ita haihu ba za a siyar da ita ba haramun ne ba kuma za a bayar da ita ba kyauta da zaran ya mutu ta zama ɗaya to kun ga matsalar bauta kenan sai zai biyi ɗaya ƙashin wannan ƙasƙancin na bauta iyayenka kuma tuni sun fi da rai ba san ma a wata duniya yake ba tunda tun yana ƙarami aka je aka yi yaƙi aka kame shi a wannan lokacin nana Khadija lokacin da ta aiki kawarta ta je ko yarinyarta ta je ta isarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a neman aurenta ta hanyar dabara da hikima ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutunta Khadija mu a yanzu idan mace take tana son namiji da aure to namijin ya cika ya fara cika baki kenan duk da aka dan samu wata matsala yace nan fa sai ban kika nemi ba da aure mu haka muke yi kuma wannan rashin adalci amma sai a ce duka dan adam din da ya iya baka wani bangare na zuciyarsa a matsayin ya kaunar ka ya yi maka abin da duk duniya ba wanda za ka iya mutuntawa wanda ya maka abin da ba wanda zai iya sai wanda ya maka irin sa tuna na Khadija da manzara kuma ya yi labarin cewa Khadija ma ta yadda ya aure ta bai ce to shi kenan ke za ki komai ba a'a tana da kudin tara da komai amma sai ya ɗau magana ya je ya gaya wa babbansa Abu Talib shi kuma ya haɗu da shi da Abbas suka tafi suka nema masa aurenta a wajen Warqat ibn Nawfal da kuma ɗan uwan mahaifinta to ko da suka je ko da suka je aka je aka tattauna aka yi komai suka biya ta daki aka yi aure na karanci to ranar Khadija jin daɗin manzo Allah kuma ya tauta ta ya aure ta sai sai masa kyautar Zaid ya zama bawan a madadin bawan Khadija sai zama bawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ma tun kafin a aiko shi dama mutum ne mai kirki mai tarbiyya mai kyakkyawar ɗabi'a to sai zanto shi baya mu'amalantar zai irin mu'amala ta girman kai da jini da kai sai yake mu'amalantar da mu'amala ta mutum da mutum ka san yau abin ta kai ki kuna tare da mutum amma ya dinga ɗaukar ka kamar kai ba mutum bane zai iya taka ka sai dai kai ka kyautata musu shi ba zai kyautata maka ba kullum shi ne a sama kai a ƙasa to ya mai da kai dabba ke ai kare ne kake masa haka kare ka duba yadda kare a kan hukumullahi yake kyautata wa mai shi kare zai zo za ka tafi ya bi ka in za a taba kai dinga haushi yana kaiwa rufa amma kai ko ba ta wuce kawai ta sa kafa kai ban da shi ko kuma ya sake biyo ka wa qila kun kal kalbi yusihi ahluhu wa la ya'tadi fi zulmihi mutafazzila idan aka ce ka zama kamar kare wanda masu shi suna koran su suna nesa sashi da su amma shi ko ba zai daina mutunciya ba da ya hako ɓarawo zai dinga haushi daya bonda da taba mutu kayan dabbobin zai dinga haushi sai inda karbinsa ya tsaya amma an jima kuma a mai dukan ya bo kuma zai ci gaba da yi to haka akwai mutanen da suke daukar mutane tamkar dabbobi ba sa kibar da mutane dan Allah sun sanar da sai in haka ba to sai ki girma mazai yake mutun tashi a matsayin sa na mutun to zai ya ji daɗi sai zato shi wato ba ma wai ya ba manta da iyayen sa kwata kwata shi sai ya ga mami haka ma ya yi idan sai da gonar ruwa an sai masa fara yake haka ma ya to shi ma zai ji sai ga ai zaman sa ba a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya ma fa a ce zaman sa a gidansu ana tsaka da haka wata rana sai dangin zai dubu na harisata babansa harisatu da kuma kanin babansa ka'ab ibn shurahi sai suka ce gaskiya bai kamata mu yanke kauna ga buran danmu ba tunda dai kabilan nan ba kabilan mu ce ba kabilan da aka kama yaran nan kabilar mahaifinsa ce mahaifiyarsa ce to mu fita mu bazu a duniya ko Allah zai sa mu ji duniyarsa ko an kai shi kasuwa a matsayin bawa mu mu ce shi dawo gida to iko Allah suka kare neman su zame shi ba har sai da Allah ya kawo su maka suna zuwa maka bayan an aiko manzala sama ya zama annabi kira kun ga karin karanci ma ya sake karuwa akan karancin sanada kawai kin ji ku sai wasu daga cikin ɗan uwan Zaid sai suka yi ido da shi suka ganci Zaid dama kana nan a ina kike sai ayi an siyar da ni ai yanzu ma ina hannun ma da fadada sai suka dau adireshi suna daukar adireshi sai suka koma suka je suka gaya iyayen Zaid cewa to albishirin ku gashi nan mun gano dan ku a waje kaza da kaza da kaza shikenan iyaye suka kullo kudi suka taho domin su zo su fanshi zai da wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ta tambaya su ba su san musulunci ba tunda ba a garin su aka aiko manzala sa ba kuma lokacin sakon da ya kai musu ba farko farkon musulunci to sai suka zo da manzala sallallahu alaihi wasallama sai suka ce to mu ni ne wani ni na haifi yaro wannan kuma dan uwana ne to daga muna so ka yi mana karamci ka yi kuɗi mu biya ka ka saka mana ɗanmu kariya da aka kama shi to shari'ar musulunci da ta zo ba ta ce wai duk wanda aka kawo bisa zalunci yanzu ya koma ka ba a'a shari'ar musulunci ta bar mutane a irin rayuwar da suke kawai dai an samu reformation an samu canje-canje da kuma ɗauko mutane daga tsari na tashi barkatai zuwa tsari na daidai to kuma a jira cewa a hankali a hankali aka dinga gyara abu yanzu da ana zuwan musulunci an ce to kowa ya mai da bawan mu wanda yake a san haka ba zai musulunta ba sai maza masu salama ce su ba matsala bari a kira wushi gani ga ku in har ya amince zai bi ku to na ba ku shi a kyauta ku da shi idan kuma ya ga saboda mun shaku da shi in kuma ya ga zai iya zama a wurina to kuma ni ba zan iya cewa yana so na kuma yaurin ku dole maza masu salama kamar ya sani aka kira Zaidu aka kira wa iyayensa sai aka ce masa to yanzu ka zaɓa a wurin mu kake so ka zauna ko kuma kana so ka tafi wurin iyayenka wanda wannan maganar Ibn Sa'ad ya kawo ta a cikin At-Tabaqat al-Kubra a tarjuma Zaid ibn Harithah ta Allah ya kare da hakan shi to saboda haka sai Zaid ya ga ya masa haka sai ya ce ya Rasulullah wallahi ma ana الذي يختار عليك اهلا والله ني بزن iya zabar wani in kare ta wa yana iyaye na ne iyaye na ne amma Allah saka mu da alheri har zuwa sa da suka ci goma gida su bar ne to kaza abun ka da ba kauye to suna jin ya fada ka su iyaye su suka ce wai haka ya zai kai ku kai can ka mamakin ka أتختار العبودية على الحرية وعلى آباء أبيك وأمك وأهل بيتك يقولك كاية لك زونا أمتين باوا عن الأمل دينك وكتبوا إجيلا كذا مكا كما يقول كذا أولي كتعال بابنك دبطنك دمامنك دأهوانك أبين يباس ماماتي su suna ganin sun masa rana sai musu dare sai zai yace na'am inni kad ra'aytu min hadha ar-rajul shay'an ma ana billazi aktaru alayhi ahli al-abrat wallahi zaman da nayi da wannan bawon Allah yana mun zara sama yace naga abubuwan da sun sa ni bazan taba zakar wani in kyale shi da madalla sallama ya yi haka sai ya fita ya habba kin dukkan ka'aba habba kin dakin ka'aba yayye kuwa jama'a suka tare shi ku sabo a gidana a corona sai da mutane suka cika a gidan madalla kuma sai ce to ishadu ya man hadara ya ku wanda duk kuka zo nan ishadu anna zaidan ibni daga yanzu na mai da zaidi ya zama dana na ciki na arisu wa yarisu zai gadan zanga wannan magana da manzala sun yi kun ga adoption din take ne a lokacin kuma ba a haramta adoption zaka iya adoption din mutum to shi kenan da babansa da babansa ai da babansa da babansa suka ga haka to sai suka nutsu dama ai buƙatar mazi haji sallah shi kenan abin ne ma ya samu a cikin da da ya barawo kikenan sai sai suka ce dama ai abin da muke so ke da muna so ka fita daga bauta ka dawo cikin enti to tunda ya enta ka kuma ya mai da kai ɗansa kikenan sai suka samu nutsuwa suka tashi suka koma kikenan daga lokacin da ake kiran Zaid da suna Zaid ibn Muhammad a madadin Zaid ibn Harithata to lokacin da afwan wannan kafin aiko manzon Allah sama hakan ta faru to lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan to ranar da manzon Allah ya kira na Khadija san kurinta ya kira sayyidina Abubakar ya kurinta ya kira sayyidina Ali ya kurinta to zai ji ma yana tare da shi kuma sai ya kurinta dan haka aka ce a cikin waɗanda aka yanta su shine farkon wanda ya fara kurinta ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira da manzon Allah kuma ya tashi hijira kun san su nawa suka tafi su hudu ko da shi da Abu Bakar Allah ya kare da a gare su da kuma Amir ibn Suhaira wanda yake shi ma bararren bawa ne sai na Abu Bakar dan yin hijira a hanya da kuma Abdullahi ibn Urayk alaihi shi a lokacin mushrikin amma shi ne masu bude ya san hanya shi ya dinga nuna musu hanya kuma ya rufe musu amana to kun ga manzala kuma ya bar family ka to Zaid shi ne ya rija goranta family manzala kuma suka tabo da family sai na Abu Bakar saboda haka Zaid yana cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin yayi hijira zuwa Madina tare da malikin Allah sallallahu alaihi wasallama to da yazo Kulsum ibn al-Hajar Allah ya kare da a gare shi kamar yadda ya tabbata a cikin sabaqat na Ibn Sa'd shi ya karɓi bakuncin sa to manzala sallama kuma da ya tashi ya hada ƴan uwantaka tsakaninsa da Hamza ibn Abdul Muttalib ko kuma a mutanen Madina tsakaninsa da Usayd ibn Udayr Allah ya kare da a gare shi kuma zai yi tare da shi akan yakin Badr tare da shi aka yi yakin Uhud wato a lokacin da aka je aka kamta yakin Badar da aka ci nasara kafin sojojin musulunci su dawo manzo Allah Zaid ya turo ya zo ya fara kawo al-Bishr Madina cewa an ci nasara a yakin Badar ya kawo ku san wani abu game da sahabbai ba shi sa muke ta kawo ku wannan abubuwa to da shi aka yakin Uhud da shi aka yakin Khandaq da shi aka yakin Khaybar da shi aka je sulhun Hudaybiyya da shi aka je Muraisi inda aka wa rana Aisha sharradin nan a dawowa kuma yana ɗaya daga cikin masana maƙiya harbi wanda idan aka tafi yaƙi wuri guda ake musu ba za su ma yana ji da su yana cikin ƙwararru waɗanda suka iya harbi to a shekara ta takwas ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha ya tura shi wakilci har da shi a cikin wakilcin da ake zuwa yaƙi kamar yadda aka tura shi yaƙin Qarada zuwa Jamu an tura shi yaƙi zuwa Jamu sannan zuwa Al-Ain da sauransu wanda ƙarshen yaƙin da manzo Allah ya tura shi a shekara ta takwas shine yaƙin Bukuta wanda yaƙin Bukuta din manzo Allah ya yi kafin ya fita fatan Makka wanda aka ji aka yi ƙarar gama manzo Allah ya ce ya nuna Zaid shine komanda manzo Allah ya ce idan aka kashe Zaid to Ja'far ya tafi tuta idan aka kashe shi Ja'far Abdullahi dan Rawaha ya tafi tuta kuma duk aka kashe shi dama kafin ya tafi shi yana jin kanshin mutuwa kuma yana tamanna cewa Allah ya kawo lokacin da zai shahada kuma shi zai shahadar Allah ya kara yadda a gare shi to zai dan hari ta sannan shine ya aure wata mata da ake kiranta Zainab binti Jahash wata takarta shine ummul mu'minina uwar mu'minai kuma matsayinta shine daga ƙarshe ta zama matar annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to ita kuma Zainab sunanta Barra idan aka ce Barra ana nufin wacce ba ta da ne ko fitanciya shafaffiya da mai bayan musulunci mazala ta mamaye ne ta Zainab ya ce ba za a sa muke bada ba saboda musulunci baya so a sa wa mace suna ko a sa wa namiji suna wanda a cikin sunan kamar akwai wani abu na tsarkakewa irin a nuna cewa shi ya shafaffe da mai ne ya fi kowa amma suna na gayu da aro in an ga dama ma a sa wa mace ayaba akwai mana Larabawa suna da mauza suna ne da Larabawa suna son samu wani ai saboda irin kuduro don Allah ayaba ba ta da kyau ballantana ma irin ayaban nan ai da kadar ta tsara da kyau a yau ake sa mata murjani murjana murjatin na ai murjana ke nan kwallon murjani wanda ake rataya yau ai ba sunan da ba za ta ji ba ake sa mata barewa rim da zabiya da aryam duka sunan barewa ne haɓɓauna ma na ji an sa mata na'aja na'aja ba kuma sunaye ne masu daɗi ana sa mata sunan ma'adanai a sa mata jawahir gwalagwalai ke har ƙaƙƙana ma na ji an sa mata lu'uba akwai wani abokin mu yana da ɗan sunanta lu'uba ƴar tsana ke ko dumiya abin da za a ke sa mata wannan sunan saboda wai ƴar tsana in za a kun taɓa ganin mummuna ƴar tsana aji san da za a yi tsanin sai an zaɓi kamar da ta fi kyau shi yasa sai ka ganta da ɗan hancinta da bakinta masha Allah tabarakallah da irin to wai shi ne wasu ba hannun wata da ruwa wai ake kyawar da ke ana sanya wa mace sunan hadari da zubar da ruwa dima murna duka sunayen mata ne yi akwai yar ƙani na sunanta murna ga kuma cikin ma'adanan ni ma ina da asunan talibin gwal ke nan ko zinariya ne kawai da aka ba laifi ba ne an sa wa irin wannan suna to amma dai ka saka suna na nuna cewa wannan ta tsarkaka ko namiji ya tsarkaka ba a ɗauka a za su zauku a kusa ku kar ku tsarkake ka amma dan ka sa wa kanka suna sunan ne kamar mu da Hausawa ba muna da suna inuwa ba ko inuwa ne inuwa ne ɗan uwa san dai inuwa wuri ne na hutu wuri ne na jin daɗi da nutsuwa to shi yasa idan aka sa wa mutum Muhammad to sai a ce masa inuwa Muhammad inuwa dan mabarci ke nan daga mu da sun tukur Muhammad tukur wala ne ma sunan ka sunan Fulani ne ko laƙaƙe su ya ce tukura cikin Fulajen Nigeria ko shi ke to kuma irin yadda sunaye kake to ita sunanta Barra amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da ita Zainab baban ta sunanta Jahash ibn Ri'ab ibn Ya'mur ko Ya'mar ibn Sadra ibn Murra ibn Kathir ibn Ghunum ibn Dudan ibn Asad ibn Khuzaima al-Qurashi al-Makhzumi wanda babanta ɗan ƙabilar Banu Makhzum ne ana mata alkunya da Ummul Hakam ko kuma babanta ɗan ƙabilar Banu Asad ne shi a Jahash ibn Ri'ab al-Asadi baba Quraishi ba ne Asadi ne amma ya yi ƙawance dangantakar ƙawance da Abdulmuttalib kakan su manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam amma dai da alama shi baban nata Jahash ibn Ri'ab al-Asadi kamar ba a ji labarin sa ba ko bai cikin sirrin ciwo da kila don haka labarin ta bai wani duba amma da kawai ka koba shi da ban tarihi zaka ji ana cewa yayi kawarce da Abdul Muttalib amma dai hakikanin a san mai labarin ka ko ya mutunta ko in tunta baka bace da alamar bai rike musulunci ba babarta Umayma yar gidan Abdul Muttalib kenan da babarta da mahaifin manzon Allah kuma gidansu daya babarta kanwar mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma ita ba babarta ba a samu wani dogon labari ba ta samu kulinta ba ta musulunta ba Allah ta'ala wasu dai suna ganin cewa kamar ta musulunta musamman waɗanda suke sadiq na ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi galaba akan malakatu na kadi to kawai suna ganin ya kamata kawai tunda ba a rawaito cewa ba ta musulunta ba to ka a ce ba ta musulunta ba kawai a bata a ta musulunta to Allah a'lamu dai wannan kawai dai mu karanta mu bashi ba za mu kaddara a zuciyar mu ta musulunta dole ba ko ba ta musulunta ba dole wannan mu bashi Allah ne ba zai tambaye mu wannan ba in ta musulunta sai mu ji an daɗi mu gode wa Allah babban yar annabi sallallahu alaihi wasallam ta musulunta in kuma ba mu ji labarin komai game da ita ba mu bashi a haka to Zainab tana da ƴan uwa akwai Abdullahi ibn Jahash wanda shi ne kusan mutum na biyu da ya hijira kuma ba wanda ya iya tare masa hanya saboda matsayinsu da girman gidansu bayan nan an kashe shi a yaƙin Uhud akwai Ubaydullah ibn Jahash wanda shi ne ya auri Ramlatu ƴar gidan Abu Sufyan Ummu Habiba wanda an rawaito wai lokacin da suka yi hijira zuwa Habasha ya zama kirista to amma gaskiya wannan riwayar tana da matuƙar alamomi na suka an soke ruwayar kwatsai da gaske to Allah ba alamu wannan matsala ce suke buƙatar bincike ita ma tawakkufi a kanta shi ne ya bi inda ba mutum ya isa zuwa ga wata hujja ta raba shi Ubaydullah ibn Jahash kenan amma ya musulunta dai tabbas a farkon al'amari saɓani ne kawai a ƙarshe sannan akwai Abu Ahmad ibn Jahash sannan akwai Hammad ibn Jahash ita kuma a zata hutu da shi kuntuna ita ce ƴar uwar Zainab da take yawan shiga ta fita wajen ta kuma ita ce Mus'ab ibn Umair ya aure ta wanda aka kashe shi a yaƙin Uhud Allah ya ƙara yarda a gare shi bayan an kashe shi ya mutu to shine Talha ibn Ubaydullah shi kuma ya dawo ya aure ta ita ce me kisbar jinin al'ada nan da yake zuba da yawa wacce ta zo zan zama ta ce Abdullah jini yana yawan zuban mu mazala ce to shikenan zan gaya miki yadda zaki je ki sami fitosha wajen tace ya rasulullah inna ma akul yuzajjal farara mai ke wala ce an atlaki alkurs tace ya rasulullah al'amru ashaddu min zalik ke to wannan matan da take ne to ta shahara kuma hadda ita akai wa nana Aisha aka kala wa nana Aisha shi amma dai an mata bulala kuma ta tsarkaka bayan bulala wanda kuma wannan kishi ne da take wa ƴar uwarta Zainab to Zainab bintu Jahash Allah ya kare da a gare ta an haife ta tun kafin hijira da shekara 33 ma'ana madala ta tsara da shekara 53 ita kuma ta shekara 33 ilan da madala shekara nawa kenan 20 daidai ko da madala ta sallama ya rabu tana da shekara 43 ko ga tana irin rasul da tawa amma tana da sallama wanda ta haifi Aisha Allah ya kare da a gare ta a haihuwa tun za a buga ta haihuwa amma kuma da ita take karawa a kishi shi kishi ba ruwan sa ce in kai kika yanke yake wa kaza tini mijin dai kika je gida da kishi a to za in jika 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 kike za ku zuba kishi ne kawai ba sani ba ka kowa ta fuka kishi haka mata suke to ita Zainab ƴar Jahash Allah ya kare da a gare ta an haife ta kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan Makka kuma ba dai za ka rawaito wani dogon tarihi na ta kafin musulunci ba amma ta yi hijira tare da ɗan uwanta Abdullahi ibn Jahash zuwa Madina to lokacin da ta dawo Madina saboda na ɗaya bata ce kyakkyawa na biyu kuma mace ce mai imani da sanin ya kamata na uku mace ce 'yar asali kuma tana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam
to kamar yadda wata lissafi bai na tarjama suke cewa sai zanto tana da manima saboda ko shakka babu duk macen da take da irin waɗannan sifofin to ta kan al'adance a ɗabi'arta tana samun manima to ita kuma mace tana son manima su yi yawa ko da dai za ka ga wani lokacin ana ɗan cika bakin na ana to ya zan yi da su na sai su zo ne amma dai ta ciki na ciki ko labari ta zo tana cakin da wane ya zo wane ya zo wane ya zo na rasa yadda zan yi amma da suke so suke ikon Allah haka abu ne yake amma ki ce to me amfanin maza su ta zuwa su sai ta ga wani ciki Allah ke ba wai ta take ki gwale ta so take ki ma ki fahimci cewa ba dama ce wannan yawancin mata ke to ita ma Zainab sai ta tuno hamna binti Jahsh zo da dan ta salawa ta gaya mun cewa ita fa tana samun manima ta kwana sai yanzu kwana sai kuma duk ba su yi mata ba amma ne shawara mun zara ta salawa yanzu za ta mai maka shaɗi ba ta shawara ta dukta ku yace ni a gani na waɗannan duka manima ba tsaranta ba ne amma da za ta yarda ta auri Zaidu ɗan Harithata to na ɗaya dai Zaidu ba wanda zai nuna maka gidansu sai dai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuwa Balarabe babban abin da yake la'akari shi daga wani gida ta fito shin a gidanku ka akwai kakanku da ya taɓa kashe zaki ko ya taɓa tsayawa a wajen yaƙi aka ya gaga ko kuma a'a dole da su wannan jarintaka ya zama ka fito daga noble and prestigious family to suna son wannan aiko ƴar uwar Hamna tun daga kan da manzo Allah ya faɗa cewa ya Rasulullahi bawan ɗan uwata ta auri ba ta to ke da ke gaya mata ba an sako ne ciki da aka gaya mata har ta ji kamar ba ta so amma sai ta tsira manzon Allah ne bai kawo a wata ruwaya ma an ce an saukar da ayar nan da za mu zo mu sabe ta ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihi bi kama tu mu'minin namiji to mu'mina mace bayan Allah ya hukunta al'amari ya zama suna da zaɓi to take sai Zainab ta ce ta yarda ta aure mun ta aure Zainab to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sai wato ya aura mun Zainab akwai wani abu da ake kira tasawi ko al-musawa wanda wani kimiyya ce ta aure fanzaltan akan abin da shafi haka aure suna ba da muhimmanci akan wannan tasawi din ko musawa wanda wannan ake kiransa da turanci ana kiransa equality wanda abin da shine daidaito duk tukunya aka yi ta to ana yin mulkin da ya dace da ita haka ne ko ba za a yi tukunyar karfe a yi mata mulkin yunku ba sai a samu matsala to kowane ɗan adam akwai irin mace da ta dace da shi a ɗabi'arta a al'adance a kowace mace kuma akwai irin mijin da ya dace da ita amma babu laifin an yi crossing wannan ga shi wannan ga irin category ɗinsa ita ma kuma ga category ɗinsa an samu rashin daidaito kuma a samu aure a samu zaman lafiya wannan an yi ba su ɗaya ba su biyu ba amma idan aka koma normal condition duk ƴaƴan sarakuna da suka auren talakawa haka ne saraka shi ma talaka gingi da kankan ba da rawar kai ya san talaka ne shi tilif ba zai tashi ya tsau kafa ya tafi neman ƴan sarakuna saboda idan ya aure ta ma ba lallai ne ban ce tilas haka ne ba amma dai a ɗabi'arta ba lallai ne a samu zamana fahimtar juna ba haka lalika galibin masu hali da wadata waɗanda suka zama wani abu a duniya yawanci ba kasafai suka auren ƴaƴansu ba kasafai suka auren ƴaƴan mutane na ƙasa waɗanda ba komai ba ne amma aka yi an gane ko saboda haka ƙwarya ta bi ƙwarya in ta bi akushi ta san me zai faru kuma kowane allazi yana da nasa amana amma wani lokacin mutum yakan tsinci dami a kala kawai wata mai daraja da matsayi wacce take ta ninninka shi sai ta zo ta ce ita shi take so in ba shi ba sai rijiya kaga shi ke nan sai a tuni abin ne ma ya samu sai a danda ya tuni to akwai da abubuwa da yawa wanda ba rajin na dan yi muku wasu bayanai da suke da alaka da wannan babu baji ne mai zurfi a fito Zainab ita ƴar asali ce da dani dan haka babu wata wani abu na jin kaskanci a zuciyarta shi kuma Zainab asali bararren bawa ne da aka saka kilar cikin amma addinin musulunci ya zo ya daidaita su addinin musulunci ya zo da equity and equality in dai kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ko ba larabe da kai ko ba larabe ba da kai to kawai daidai kuke da kowa sai dai an kowa ba kana sharafi da dangantaka ko da an san iyayenka ba kai iyayenka ba to sai zama ya kidaye to zaman nan da ya kidaye sai zanto shi Zainab yana kauda kai ita kuma Zainab tana rayuwar ta ita ma yadda ya kamata to amma sai zan tana ga samun sa aya a hannu to amma Allah ya sanar da manzon Allah cewa zai auri Zainab to shi wannan Allah ya tsora in zai biye ka shi Zainab ya aure ka to fa za a samu matsala mutane za su dinga sai sai ku ce akan cewa ya auri matar ɗansa sai ke ta koyewa a zuciyarsa yana tsoron kar mutane su wannan ce ce za mu zo mu ji a ayoyin gaba na mana shi kuma sai zo ga mu zara ma ya rubi wannan ni fa zaman nan gashi 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 la ma shi wannan kuma Allah ya sanar da shi cikin ilimin da yake sanar da shi na wahayi to ga abin da zai faru sai zai yana ga mu zara ta ce wannan Allah sanar cewa ittaq al-alfiq alayka zawjaka wa ittaqillah kaje ka tsoron Allah ka rike matarka shi kuma a ranta manzon Allah yana ta tsoron baya so abin nan zai faru mutane su zo su kaza haka ake ta tai kai har da karshe ne zai ya saki ya Rasulullah zaman nan ya haƙi da shi Allah ke ya za a yi zai da sai ta kai ta yana sakin ta sai Allah ya aika masa da wahayi cewa ya aura masa Zainab yana da Allah kuma ya shiga ta rabe to amma munafikai da zindiƙai da arna wace suke cewa ai manzon Allah tuntuni dama yana son Zainab tuntuni dama ya ganta kuma ma ya ji yana hanta dan haka sai ya sa Zainab yanda ke ta ya aure ta a ciki har da munafukan da suka shigo bincike akan musulunci wanda kuma ƙarya suke yi cikin arna wanda ake kiran su orientalism in suka zo suka karanta ita suka karanta ita to ciki sai su ɗauko wato sai su ɗauko wani contradiction sai su creating ko establishing contradiction sai kuma su zo su yi ta ƙoƙarin criticism yanzu dan Allah a hankalce ƴan uwa labarin nan da muka bayar idan da manzo Allah bai taɓa ganin Zainab ba a matsayin ta na ƴar uwarta cousin ko take da manzo Allah sallama baba ta Umayma da baban manzo Allah sallama mahaifin ta kaya yanzu wacce kike da babar ta da babanki mahaifin ta kaya ba za ki shiga gidan su ba ba zai shiga gidan ku ba ko mai auren ta duk kishin matar su ba ki shigo gidan sa ba ki iko ma a cikin gidan sa kuma sannan gashi kuma manzo Allah ya ba ta shekara shekara har 20 a haifa har dan shekara 20 zai iya haifar wanda ya ba wa shekara 20 ko ba ko namiji ne diran amru bin al-as da Abdullah bin amru bin al-as shekara 14 ya haifa dan sai yana da shekara 14 ko 15 balle ko mace a lokacin larabawa za ta iya haihuwa ta da shekara 10 to manzo Allah sallama ya kai a ce ya san ta tun ba a sa mata kaya kuma fa a gidansu fa gashi gari ɗaya unguwa ɗaya kuma ta girma da ta girma sanda ta taho Madina shine waliyin ta shine uban gidanta hasali ma inda yana son ta nan ne ya ce da Zainab da Zainab ya aure ta ai ba ma zai ce da Zainab sai ya aure kayan ta to dan dai ka san munafikai kullum ba za su dushe ba suna ta kirkiro matsala kuma su za su yi kokarin su ce ga yadda matsalar take to shine da Allah ya aura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab to sai ma gaba ɗaya ya zo ya kanta da ɗin maganar adoption sai Allah ya ce to ud'uhu li aba'ihim ku kira su zuwa ga iyayen su ko abu fa tu inda Allah yanzu an daina wani Zaid ibn Muhammad kawai Zaid ibn Harithah to sai aka haramta wannan adoption din fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikwanukum fi dini wa mawalikum to akwai abin da ya kamata mu taba ka dan game da abin da ya shafi hukuncin adoption wanda malamai suna kawo shi a karkashin wannan aya wanda malamai suna kawo shi a karkashin wannan aya kuma suna yin bayani wanda kila idan aka wuce daidai wannan nukutar ba lallai ne zanto mun ribaci lokacin da za mu wato lokacin da za mu yi bayanin ta ba shine haramun ne mutum ya dauki ɗa ya danganta shi zuwa gare shi irin dangantakar da ɗansa na cikinsa yake zuwa gare shi shi yasa ko maraya ne kake da shi idan ya zo ka ɗauko shi ka taro shi zuwa gare ka to abin da ya fi shi ne a kirawo shi da sunan ubanshi in ƴaƴanka suna amfani da sunanka to shi kuma a yi amfani da sunan babanshi komai dangantakar ka da shi kuma ba a so mace ta danganta kanta zuwa ga wanda ba babanta ba ko da mijinta ne amma manzala zama yana cewa duk wanda ya yi ikirari zuwa ga nasabar wani ba babansa ba to baya tare da mu ma'ana shi dai baya yin abin da musulmai suke yi tare ke nan yana son tare da arna ke nan amma duk da haka malamai suka ce abin da ake nufi man yad'a ila ghayri abihi ba wai wacce aka ce mata wacce aka wani ba aka faɗi sunan mijinta wannan ba haka ake nufi ba wanda ya fita daga karkashin inuwar ɗa ta babansa yake shi ya soke babansa misali ba ai arna suna yin uba ya ji tsohon ɗin ɗan da ya ce to yanzu ya yi kantirin sun wannan haihuwar tata da ya kuma har a rubuta takarda a kotu shi kenan ya zama ba shi ba shi shi ma ɗa kuma yakan zo ya ji tsohon ɗin ubansa to abinda ba a yarda da shi ba kenan manzo Allah ko sallama ya ce la innahu kufrun bikum wannan kafirci ne an targabu an azaba ku ku ce ba ku san iyayen ku ce ku wasu iyayen ku ka fito kawai yanzu mutum ya ce to ni daga yanzu na fita daga familin wani na koma familin wani kuma yana nufin cewa gaba ɗaya ya tattara ina su ina su saboda wancan familin sun tattara wanda ko sun fi kuɗi amma kuma baya bai kamaci ma mace ba ta koma zuwa ga mijinta saboda kawai mijinta wani ne amma idan abazi ne na identification cewa ba za a yi identifying ɗinka ba sai an haɗa ka da wani wannan zai iya zama ba wai yana ɗaukar hukuncin haramci ba ne kai tsaye kamar misali a danganta mutum zuwa kakanta wannan an samu a cikin sahabbai ma kamar Abdullahi ibn Haram baban Jabir ɗan Abdullahi ai Abdullahi Haram ɗin kakansa ne ba shi ya haife shi kuma akan danganta mutum zuwa ga babar shi idan ya zanto uwar tashi ita ta fi shahara kai ko da baba ba san wata kakansa Ibn Taymiyya kakansu ce zai miya ɗin shi sunansa Ahmad ibn Abdulhalim ibn Abdulsalam to babansa Abdulsalam ɗin shi ne yake da uwa sunanta Taymiyya to saboda ita ɗan ƙabilar Banu Taym ce a garin kuma ba Taymiyyuna ba ne to shi ke nan sai ake ce masa ɗan gidan ƴar ƙabilar Banu Taym ibn Taymiyya ɗan gidan Taymiyya ƴar ƙabilar Banu Taym sannan kuma idan mutum ya riƙe ka kuma sai ya zanto sai an danganta ka zuwa gare shi sannan za a gane ka ba wai danganta ce ta an kwashe nasabar mahaifinka an dawo maka da shi ba to shi kenan wato za a iya danganta ka zuwa gare shi a ce ɗan wani kamar wani gwani ɗan Karimu shi Karimun shi ya riƙe shi amma ba shi ne babansa ba amma dai kamar baffa ne a wurinka ko kawo su ke nan sai ce masa ɗan kai wannan shi ma ba laifi bane ba haka zalika ita ma yanzu a yanayin na siyasar rayuwa sai zanto akwai wani abin da dole sai da sunan mijin nata za a yarda ka bar misali mijin ka yana kai HIS wannan inshora ta lafiya ko kuma mijinta wato yana wani aiki sai zanto a cikin aikin akwai wata alfarma da aka ce a ciki matarsa tana da NC da za ta ci wannan alfarmar to amma ba za a yarda matar sa ne sai an ganta da sunanta sai shi ba tunda sai ba rashin tarbiyyar sa ba gaba daya kun san shi ba abun kunya bane ya tambayi sunan babar ka ya sunan babar ko afon ko ina wanda da babar ka to kuma ga dalika ita mace kai tsaye ba wanda ya rena irin mijinta hasali ma sai ya koya sunanta ma sai a ce mata nisuwani yanzu Clinton an ce Clinton sai ka ce wanne Hillary din ko kuma Bill Clinton ba ubanta bane ba Clinton uban mijinta ne amma shi yana da Clinton nake ce mata yanzu Michelle Obama shi kansa Obama ba kakansa ne Obama ba shi sunansa Barack sunan babansa Hussein sunan kakansa Obama to amma yanzu miskini uban nasa ma gaba ɗaya ma an manta da shi kawai sai dai a ce masa Obama to ita ma ɗin yanzu in ka ce Obama a ce wacce ƴar ko kuma mijin uwar kai ko matar ko mijin to zo naka su shi bature abin da yake kenan to mu ma da mutum sai muka koyi na bature amma asali Bahaushe na asali za ka ga shi yana riƙe wancan al'adar ta mijin kowa ana danganta shi zuwa ga babansa hammata in ta yi aure ta koma mijin to za ka ji an ce wacce ƴar wani ƴar gidan wani da aka shi yasa babba ma baya ma tashi nuna babban sai zai kira ka cewa na ba ɗan wani ba ne ba ɗan gidan wani ba ce ba ɗan wani ba ne ba ɗan gidan wani ba ce to da dai a kiyaye nasaba sannan ba zai duka dai aka taɓa yin adoption ba an yi adoption ɗin wasu da yawa daga cikinsu akwai wato talib maula ali huzaifa wanda mutumin kirki ne na gari ku duba dai allah ya ɗan umar allah ya kare da shi ko lokacin ke to shi kenan lokaci yayi gobe Allah ya kai mu idan muka zo za mu kan kara kaɗan sai kuma mu dakata a sai mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah.